Sauti na shida, bayani kan akida da yake zo muku daga cibiyar Mutahidar Center for Islamic Propagation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Akwai mus'aloli kafin mu fara bahasi kan sifofin Ubangiji. Na farko, idan mutane ba su san akida ba, to za su yi biyayya ga malamai domin sanin wannan aqida, sannan sai su yi kokari su gamsu da hankali. Allah ya hana koyi da mutane a cikin abin da yake bata, amma ba mu samu ya zargi mutane ba a cikin abin da yake shirya. Babin taklid na usulul kafi, hadisi na 1 wanda yake a littafin gaba ɗaya shine hadisi na 156. Fassara ayan nan tazo daga Imam Sadiq Sirriki Ahbar Darhaban, malaman su na Yahudawa ko malaman su na Kiristanci, ababan bauta ba Allah ba. Imam Sadiq yace, wallahi ba su kira su zuwa bautar kawo kansu ba, ba malamin da yace ki masa sujada ka dauke shi Ubangiji, amma sun kira su ne sai suka amsa, suka halatta musu haram, suka haramta musu halal, sai suka bi su, sai suka bauta musu ta yanda ba sa tsammani. Wannan yana nuna mana a fili yake cewa lallai bin malamai nagari salihai za su kai mutum tudun mun tsira, kuma za su kai shi zuwa ga aljanna Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma umarni ne na Ubangiji. Amma bin wa'inda suke cewa a halatta halal a haramta haram, wannan shine bauta ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala, da wata ma'ana sai kai mutum izuwa ga kufur, amma kufuru kalamin, kufura aqidatin, kufur ma'rifatin, kafirci ne na rashin sanin Ubangiji da jahiltarsa. Masala ta biyu shine kada mutum a kalam ilimin aqida ya bi san rai, yayi kokari din yanda zai yi ya zamanto ya san inda gaskiya take ya bita, kuma nauyi ne kan malamai su bayyanar da gaskiya, nauyi ne akan su. In ba haka ba, mutane za su fada bid'a. Ita kuma bid'a tana rushe addini, sannan kuma yana wahala dan bid'a ya tuba, sai dai da wata inaya ta Ubangiji. Da haka ne za mu ga babin bid'a da ra'ayi da kiyasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa a hadisi na 4, mai bid'a yana da wahala ya tuba. Allah ya kiyada mai bid'a ya tuba, shine shi ga hadisin aballahu li sahibil bid'ati bit tawba. Sai aka ce, ya rasulullah, ya haka? Sai ce, zuciyarsa ta riga ta sha san wannan bid'a din, saboda yana da wahala ya bar bid'a. Bid'a shine kaucewa gaskiya, gina ƙarya da dora ta matsayin addini. Hanyoyin da aka fito da su domin gina aqida gun ahlus sunna, akwai sunnar sahabi, akwai hadisi da ruwaya ahad, akwai ra'ayi, akwai istihsani, akwai kiyasi da abubuwa daban-daban. Wannan kuma ya kai ga haifar da bid'a a cikin aqidu da nisantar sanin Ubangiji subhanahu wataala. Imam Sadiq ya hana wannan, ya yi nasihohi masu yawan gaske. Nasiharsa ga Abu Hanifa ta shahara sosai, yayin da a wannan babi na bid'a da ra'ayi da kiyasi hadisi na 20 za mu ga ya yi nasiha ga Abu Hanifa, yana cewa, ya Abu Hanifa, labari ya zo min kai kana kiyasi. Abu Hanifa ya ce, sai ce, kada ka kiyasi, lalle farko wanda ya kiyasi shine Iblis. Yayin da ya ce, ka halicce ni da wuta, ka halicce ni tabo, sai yake sa tsakanin wuta da tabo, da yake sa hasken Adam da hasken wuta, asalin su kenan, da ya san fifikon tsakanin haske guda biyu, da tsarkaka ɗayan su akan ɗayan. Nasihohin imamin Ahlul Bait ga malamai da yawa suna da yawa sosai, sai ya zamanto abubuwa da yawa ne aka harhaɗa su a matsayin aqida a duniyar musulmi, aka cakuɗa aka bar su a matsayin aqida. A babi na ikhtilaful hadis, daga cikin usulul kafi babi na 21 Imam Ali ya yi bayani sosai game da wanda ya tambaye shi ya naga abin da ke hannunku ya saba da abin da ke hannun mutane Salim bin Qais al-Hilali yana cewa nace ya Amirul Mu'minin alayka salam naji Salman da Miqdad da Abu Zar suna tafsirin Qur'ani da hadisi daga annabin Allah ba wanda suke hannun mutane ba sannan sai naji abubuwa da yawa daga mutane da tafsiri da Qur'ani daga annabin Allah duk sun saba musu kuna ganin kuma dukkan wannan ƙarya ne ya Amirul Mu'minin Ali alayka salam a yanzu kana ganin mutane duk sun yi ƙarya ne ga manzon Allah da gangan suna fassarar Qur'ani da ra'ayoyin su sai Imam Ali ya fuskanto shi ya ce kai tambaya saurara ka ji jawabi ka sani abin da ke hannun mutane gaskiya da ƙarya shafaffe da wanda aka shafe am da has muhkam da mutashabi da kiyayewa da kuma dimuwa kuma lalle an yawaitawa manzon Allah yin ƙarya a zamanin sa har sai da ya tashi ya ce an yawaita mun ƙarya duk wanda ya mun ƙarya ya tanaji wajen zaman sa a wuta sannan aka ci gaba da yi masa ƙarya da yawa bayan wafatin sa hadisan da suke zo muku daga hannun mutane guda hudu ne ba na biyar wani mutum ne munafiki da ya bayyanar da imani amma ba musulmi bane dan haka ba ruwan sa zai tayo annabin Allah ƙarya amma mutane ba su sani ba da mutane sun san munafiki ne makareci da bus karba da gare shi ba da bus gasgata shi ba sai dai kawai za a ce musu wannan sahabin manzon Allah ne za a ce musu ya ji da gare shi ya karba da gare shi alhalin mutane ba su san shi ba ba san munafiki bane Allah ya sifanta su a cikin Qur'ani idan ka kalle su sai jikin su ya kayatar da kai idan suka fada zaka ji maganar su zaka saurara amma mutum na bifa ya ji daga manzon Allah amma bai fahimta ba bai gane ba sai ya fada ba daidai ba amma ba da gangayyo manzon Allah ƙarya ba da mutane sun san bai fahimci maganar manzon Allah ba da bus karba da gare shi ba amma mutum na uku ya ji daga manzon Allah kuma ya kiyaye daidai sai dai bayan nan manzon Allah ya hana wannan abin da ya ji da ya san manzon Allah ya shafi abin da ya ji da bai yada shi ba amma sai ya yada shi musulmi suka ji suka karba ba sun ci abin da ke hannunsa ba an shafi da sun shafe ne da sun jefa masa da kayan sa amma mutum na hudu shi bai yi ƙarya ba ga manzon Allah baya kin gaskiya yana cikin ubangiji yana kuma girman manzon Allah bai manta ba ya kiyaye sannan ba goge abin da ke hannunsa ba sai ba da shi ga mutane wannan abubuwa su ne a cakuɗa hannun mutane ka sani sancin annabi sallallahu alaihi wa ali kamar qur'ani ne a cikin sa akwai mai shafewa da abin shafewa akwai kebantacce da gamamme akwai muhkam da mutashabi saboda haka zancen manzon Allah wani lokaci yana zama am gabanmi wani lokaci yana zama ha suke bantacce ba kowane mutum ne yake gane maganar manzon Allah ba a cikin sabban sa sai dai dai ku saboda haka ba kowanne ya san makamar maganar ba ya san karshenta da farkonta ya san am da has ya san mutlak da muqayyad ya san tanzil da ta'wil ya san misal da sauransu amma kuma ba su sai suke tambayar sa ba suna jira wani mutum daga ƙauye ko daga wani zai tambaye shi sai su ji amma ni na kasance ina shiga wurin su kowace rana jiga na rana da shiga na dare sai gaba da ya zuba min abin da ke tattare shi na ilimi kuma sahabban manzon Allah sun san ba wanda yi wannan sai ni kuma da yawa wannan yana faruwa a daki na ni kuma idan na shiga wajen sa matansa suna fita su ba muri mukebe da ni da shi babu wani mutum da yake kibewa da ni da shi yanzu daga mata sai Fatima yar Salihu Assalam har zuwa inda yake cewa kuma yayi addu'a ya cika zuciyata da ilimi da fahimta da hikima da haske wannan shine yasa zamu ga abinda ke gun ahlul bait na koyarwa ya bambanta da abinda ke hannun mutane wannan shine sirrin da yasa manzan Allah ya wasiya da riko da su bayan sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.